Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Juma'a 13 ga watan Agusta a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Maryam, jiya Alhamis, ƴan tawayen Taliban sun kwace gasni muhimmin birni da ke kudu maso gabashin kasar Afghanistan. Kasashen Isra'ila da Morocco na ci gaba da shirye-shiryen buɗe ofisoshin jakadancin su a kasashen juna. Sannan Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Tarayyar Afirka sun yi kira ga kasar Somalia da ta gudanar da babban zabe a watan Oktoba.
Dalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu mabambantan ra'ayoyi tsakanin lauyoyin arewacin Najeriya bayan da wasu lauyoyin suka dauki gabarar kare DCP Abba Kyari akan zargin da hukumar binciken FBI ta Amurka ke yi masa.
Gana wai ana wani kirarin lauyoyi na me, su wane ne su lauyoyin da suke magana a kai, shi ne me? Ai mu abin taimako ne a ce yau Abba Kyari an fidda shi, an wanke shi, an Najeriya ne, sai kasar mu Najeriya ya zama tana da kima a idan duniya cewa an tuhume shi amma ga ainihin zahirin gaskiya, sai ya daga mana mutunci, ya daga mana martaba. Amma yanzu an ana magana wani kare-kare wai dan arewa ne, to shine me?
Bayan haka za ku ji cewa yanzu dai dangantaka tsakanin Najeriya da kasar Indonesia ta yi tsani biyo bayan cin zarafin da wasu jami'an Indonesia suka yi wa wani jami'in ofishin jakadancin Najeriya a can. To ko hakan zai sa Najeriya ta yanke hulɗar jakadanci da kasar?
Ba zai yanka gaba daya ba dai, amma yanzu dai ambassador na Najeriya ta Indonesia an kira ta ya dawo Najeriya ya ga ma gwamnati abin da ta faru. Amma yanzu haka dai relations between Najeriya da Indonesia dai dan samu tarkada kadan.
Duk muna tafa da ƙarin bayanin waɗannan rahotannin nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin manuniya da kuma nasihar Juma'a. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Alhamis, ƴan tawayen Taliban sun kwace Ghazni, muhimmin birni da ke kudu maso gabashin kasar Afghanistan, wanda hakan ya ƙara kusantar da su da Kabul, babban birnin kasar. Jami'an tsaron gwamnatin Afghanistan sun yi ta kokarin dakile zazzafar dannawar da ƴan tawayen na Taliban suka shafe tsawon sati guda suna ta yi, inda har suka samu kwace 10 daga cikin hedkwatocin larduna 34 tare da yin barazana ga wasu. Birnin na Ghazni, hedkwatar lardin da shi ma ake kira Ghazni, na kan babbar hanyar Kabul zuwa Kandahar, wadda ta hada babban birnin kasar da lardunan kudancin kasar, inda Taliban suka fi karfi. Gwamna fa ya yi saranda, abinda Nasir Fakiri, shugaban majalisar lardin, ya rubuta ta kafar Twitter kenan da safiyar jiya Alhamis. Ya kara da cewa gwamnan na Ghazni, Muhammad Daud Lakmani, ya cimma yarjejeniyar yin saranda da Taliban kafin ya gudu daga lardin zuwa birnin Kabul da wasu manyan jami'an gwamnati. Kasashen Isra'ila da Morocco na ci gaba da shirye-shiryen buɗe ofisoshin jakadancin su a kasashen juna, a cewar ministan harkokin wajen Isra'ila Yair Lapid jiya Alhamis yayin wata ziyara a kasar ta arewacin Afirka. Morocco tare da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain da Sudan duk sun amince su maido da hulɗa da Isra'ila a matsayin yarjejeniyar Abraham Accord, wadda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya taimaka aka cimma zuwa ƙarshen shugabancinsa. Za mu ɗaukaka matsayin ofisoshinmu daga na tuntuɓa kawai zuwa na jakadanci, a cewar Lapid a wani taron manema labarai. Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Tarayyar Afirka sun yi kira ga ƙasar Somalia jiya Alhamis da ta gudanar da babban zaɓe a watan Oktoba ɗin nan mai zuwa, bayan jinkirta shi duk da yunkurin masu tsauraran ra'ayin addini na tsorata gwamnati. Shirye-shiryen tabbatar da tsaro a lokacin zaben na da muhimmanci ganin ci gaba da barazana da Al-Shabaab ke yi, a cewar manzon musamman na Majalisar Dinkin Duniya a Somalia James Wan, ga wani taron kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa Al-Shabab na ci gaba da kai hare-haren ta'addanci da sauran aika-aikar tawaye ciki har da zagaye al'ummomi musamman ma a jihar Kudu maso yamma. Wakilin kungiyar tarayyar Afirka na musamman Francisco Madeira ya gaya wa kwamitin sulhun cewa ya kamata mu maida hankali wajen hana mayakan kawo tangarda ga zaben. Yace kungiyar na amfani da abin da ya kira wasu makiran dabaru a birnin Mogadishu da wasu raran don kawo tangarda ga zaben.
To madalla, kafin ku ji karashin labaran duniyar za mu tabo bangaren rahotanninmu. Biyo bayan wani taro da wasu kungiyoyi daga arewacin Najeriya suka yi game da batun DCP Abba Kyari, abinda ya sa har wasu lauyoyi daga wannan yankin ɗaukar gabaran kare ɗan sandan da aka dakatar bayan zargin da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ta yi masa. Wasu lauyoyin na da ra'ayin da ya sha bamban a kan batun. Daga Abuja ga ƙarin bayani daga Hassan Maina Kaina.
Wato kungiyoyi ne masu rajin kare ƴancin ɗan adam da kungiyoyi na ɗalibai da kungiyoyi na mata aka yi taro a Kaduna aka tattauna matsalar shi wannan magana ta mataimakin kwamishinan ƴan sanda Abba Kyari. Kuma da suka tattauna cewa aka yi su hukumar bincike ta ƙasar Amurka wato FBI da ta buga wannan rahoto, akwai kurakurai da suke nuna kamar akwai wani abu na san zuciya a cikin binciken. Inda ake bincikar wani mai laifi kafin a kai ga rubuta rahoto akan wannan laifi sai an kira shi wancan mutum a tambaye shi kai ne. Bisa goge wasu ta jami'an tsaro suka gane cewa akwai alama ta rashin gaskiya, to shine za a kai matakin da za a ce an zarge shi da wani abu mai karfi. Su gwamnatin Amurka ba su yi wa shi wannan dan sanda haka ba, ba su neme shi sun magana da shi ba, ba su kira shi ba. Akwai lauyoyi a cikin mu, to muna kira ga lauyoyi da suke kokarin kare haƙƙin mutane su tsaya wa mutumin nan ka a zalunce shi.
Jagoran gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya kenan, Nastura Ashiru Sharif, shi dai wannan taro na Kaduna ya zaburar da wasu gungun lauyoyin arewacin Najeriya ƙarƙashin jagorancin barista Sanusi Baffa Salisu da suka yi gangami kan tsayawa DCP Abba Kyari bisa zarge-zargen da ake masa. To sai dai kuma bisa ga dukkan alamu kawunan lauyoyin arewacin Najeriya ya rabu dangane da wannan batu. Fitaccen lauyan tsarin mulkin nan da ke arewacin Najeriya barista Yakubu Sale Bawa ya ce na da bambancin ra'ayi.
Ko gidan mu ɗaya da Abba Kyari idan dai ana tuhumar shi dole a tasa ƙayarsa, in ta an bi ka'ida ya kamata a kai shi America. Ban ce a kai shi ba, ban ce ya aikata ba, amma in ya aikata a je ya ansa. Magana wai ana wani kirarin lauyoyi na me, su wane ne su lauyoyin da suke magana a kai, shi ne me? Ai mu abin taimako ne a ce yau Abba Kyari an fidda shi, an wanke shi. Ɗan Najeriya ne, sai ƙasar mu Najeriya ya zama tana da kima a idan duniya cewa an tuhume shi amma ga ainihin zahirin gaskiya, sai ya daga mana mutunci, ya daga mana martaba. Amma yanzu an ce ana magana wani kare-kare wai dan arewa ne, to shine me? Su lawyoyin da suke magana in akwai prima facie case a za a yi a lokacin da za ku ce za ku kare shi, ya je ne ya nuna a je ka ce nayi kaza, shin haka ne? Kun tsalimiki ya ce he is presumed innocent until contrary is proved.
Wannan duka na zuwa ne yayin da shi DCP Abba Kyari ke ci gaba da bayyana a gaban kwamitin bincike da Society of Journalists 'yan sandan Najeriya ya kafa, binciken kuma da kungiyoyin arewacin Najeriya, inji Nastura Ashiru Sharif. Ba su aminta da shi ba.
Mu muna ganin wannan bincike kamata ya koma ƙarƙashin hukumar binciken laifi na ƙasa da ƙasa ta Najeriya, wato NIA, tunda laifin nan ya shafi wata ƙasa da Najeriya. So da haka a ɗauke shi daga hannun 'yan sanda, bar mutanen NIA ɗaya su yi binciken al'amarin nan dalla-dalla su ba da rahoto.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar.
Karan farko, Najeriya ta karbi alluran rigakafin corona da kamfanin Johnson & Johnson ke yi wajen 176,000 ta hannun kungiyar tarayyar Afirka, kuma tana fatan sake karban wajen fiye da miliyan 1 duk a watan nan na Agusta, a cewar wakiliyar harkokin lafiya ta muryar Amurka Hawwa Umar, wadda ta ci gaba da cewa
Za a fara aikin gudanar da allurar ne a ranar Litinin 16 ga watan nan da muke ciki a cibiyar kiwon lafiya ta Abuja, sannan a fara a sauran jihohin Najeriya. Daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko ta kasa Dr. Abdullahi Bula Magarba yayi karin bayani.
Magannukan gudana duka an raba jihohi. Alluran da zamu bayar wato kaman nau'i uku ne, amma yanzu zamu fara ne da nau'i biyu. Nau'in da za mu fara shine Moderna wanda take wajen miliyan hudu da muke da shi a kasa, kuma wanda bai karbi AstraZeneca da muka kwanakin bayawa, to za mu ba su Moderna. Kuma har yanzu muna sa ran za mu samu allurar AstraZeneca wajen sama da miliyan ɗaya. Wannan za mu ajiye ne saboda mutanen da muka bawa dose na farko, to wannan su za mu ba dose na biyu.
Dr. Bulama ya kuma jaddadawa al'ummar Najeriya ingancin nau'ikan allurar rigakafin corona da Najeriya ta karba.
Ita Moderna da kuma Pfizer suna bukatar sanyi da ake cewa ultra cold chain. Gwamnatin tarayya ta hukumar mu duk mun sayi wannan rumbu na na'ura da zai tabbatar da cewa duk magani da suka shigo kasan nan tun daga shigowar su har zuwa lokacin da za a tsira wa mutum allurar, insha Allah yana zaman cewa a cikin sanyin da ake bukata kuma zai aiki. Saboda haka muna kira ga jama'a cewa duk alluran da muka kawo a Najeriya allurai ne wanda mun tabbatar da cewa suna da inganci kuma suna da amfani. Ita Johnson & Johnson mun warewa mutanen da suke da rauni da mutanen da suke a wajen inda ake akwai koguna da wuraren da suke akwai tsaunuka da kuma inda ake cewa desert area wanda yake yana da wahala zuwa saboda su sau ɗaya za a je.
Dr. Abdullahi Bula Magarba a rahoton Hawa Umar. A ƙarshe, gwamnatin Biden ta yi faɗi tashi a yunkurin aikewa da sako dalla-dalla game da halin da ake ciki a kan iyakar Amurka da Mexico a cewar masu suka. A wasu lokutan da shugaban da masu bashi shawara sun yi ta bayanai masu cin karo da juna game da tsananin kwararar bakin hauren da suka gundari jami'an shigi da fici, sannan sun yi ta aikawa da bayanai masu cin karo da juna ga su kansu bakin hauren game da abin da zai faru idan suka iso Amurka. Masu goyon bayan gwamnatin kan batun shigowar jama'a sun damu da yadda ta kasa fayyace abin da ke faruwa da kuma yadda take tunkarar al'amarin.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Dangantakar diplomasiyya tsakanin Najeriya da kasar Indonesia ta yi tsami biyo bayan cin zarafin da jami'an shige da ficen kasar a Jakarta suka yi wa wani jami'in ofishin jakadancin Najeriya a can. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa da ke Abuja ya yi tattaki zuwa ma'aikatar hulɗa da kasashen waje ta Najeriya, inda Mrs. Esther Sunsuwa, babbar jami'ar yaɗa labarai a ma'aikatar, ta yi masa ƙarin bayani akan halin da ake ciki.
Shin za a yanke hulɗar jakadanci ne tsakanin Najeriya da Indonesia ko kuwa a'a akwai hukunci da Najeriya za ta yi ma Indonesia akan wannan cin mutuncin da aka yi ma wani ma'aikacin ofishin jakadancin Najeriya a Indonesia?
Amma a yanzu dai ambassador na Nigeria ta Indonesia an kira ta ya dawo Nigeria ya gaya ma gwamnati abin da ta faru, because tun da su ne a wurin komai ya faru, su ne a wurin representation na Nigeria na mu a wurin. Yanzu zai zo Nigeria ya bayyana nasa part of tourism. Amma yanzu haka dai relations between Nigeria da Indonesia dai zai dan samu tarkada kadan.
Wato kina nufin saboda wannan cin mutuncin da Nigeria ke zargin an yi wa jami'inta zai kawo tsami a dangantaka tsakanin Nigeria da Indonesia a diplomatance ko kuma a dangantaka ta kasuwanci ko mu'amala?
Diplomatic relations, the bilateral relations.
Wato mu'amala ta jakadanci zai shafa? To idan ya shafi mu'amala ta jakadanci, wannan ya isa babu hukunci babu diya da za a biya wannan cin zarafi da aka yi?
Yanzu dai ambassador na Nigeria a Jakarta zai zo, bayan haka din relationship namu da Jakarta za a review relationship din from there.
To yanzu a daidai lokacin kuke tunanin in zo yayi bayani za a duba dangantaka a sake tsara ta tsakanin Jakarta da Najeriya, ga misali kun sallami jakadan Indonesia da ke Najeriya shi wai ko ba kasar su ko yaya?
Ba sallame shi ba tukunna. Ana tattauna tsakanin government na Nigeria da government na Indonesia har yanzu.
To shi jami'in ku da ke kasar Jakarta ko yankin Jakarta da ke Indonesia, kun kira shi ya dawo Najeriya ko wani halin rayuwa yake ciki, yana asibiti ne ko kuwa an yi mai wani abu domin kula da lafiyarsa a can Jakarta inda yake?
Yanzu dai yana asibiti, dai yana jinyar asibiti, amma ambassador din dai zai dawo Najeriya.
Mrs. Esther Susuwa kenan babbar jami'ar watsa labarai a ma'aikatar hudda da kasashen waje ta Najeriya a tattauna da ne da ita a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Malam Nasiru Zahiruddin, wani tsohon jami'in hudda da ma'aikatu na kasashen ƙetare a shekaru da dama a madadin Najeriya, domin in ji ko matakan da za a ɗauka domin tabbatar da cewa Najeriya ta bi kadin wannan zaluncin da take cewa a yi mata, kuma ta ci moriya sauran kasashen duniya su yi taka tsantsan gurin yi wa jami'anta ko 'yan ƙasarta irin wannan cinkashi. Sai ya ce,
wato wannan abin da ya faru na Indonesia gaskiya zai zama wani babban darasi ga sauran kasashen duniya, kuma ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta yi kokari kwarai. Idan ka ɗauki abubuwan da suke faruwa na hulɗa tsakanin Najeriya da Indonesia ta fi morewa, domin abubuwa da yawa na Najeriya ake kaiwa can ba, su ma suna da man fetur, saboda haka wannan ne babban abin da Najeriya take yin ciniki da shi. Amma babban abin da su kuma suke kawo nan, ko kamfanin nan na Indomie da kake gani, to kamfani ne na Indonesia, kuma ka san irin cinikin da ake, babu gidan da ba a cin Indomie. To kaga wannan abin da ya faru zai tayar musu da hankali haikan, kuma sauran kasashen duniya idan suka ga haka, su ma za su fara taka tsantsan da cewa ashe Najeriya ba dai bacci take yi ba, ita ma za ta iya daukan wani mataki idan an taba ta.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya. Bangar barazanar bangajin masu maradin murgina mulki a tarayyar Najeriya ba na sauke sabon salo, saboda irin sabuwar sanwar sarar da duniya da aka ji ayan kungiyoyi na yi cewa maganar bambanci na shugabancin tsaffi da kuma masu jini a jika ya riga ya fito fili.
Dukkan waɗanda suka yi shugabanci a ƙasar nan babu wanda yi in ka cire Obasanjo da shi Buhari wanda ya a lokacin da yana shekara 60. Amma in ka kalli dawowar Buhari komai sai dai canja da abin da aka san shi lokacin da yana kuruciyarsa.
Sai dai kuma wasu magoya bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ganin kalaman tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim da masu baban gida mai ritaya akan maganar shugabanni masu jini. Tsohon tsumin tsantsar tsana da tsangwama tsakanin su ne kawai fara tsinken tsire juna.
Yau baban gida yana da irin shi suna da rai, Muhammadu Buhari Allah cikin hukuncin shi ya ƙara bashi mulkin Najeriya. So me kike tsammani daga gare shi?
Ita kuwa kungiyar kristoci ta Kana Najeriya cewa take tunda dai an yi amfani da dukkanin bambance-bambance a wajen zaben zakulo shugabanni a Najeriya ba a yi nasara ba. To yanzu wata ne ya tsaya na sauke sabon salon samfurin samo shugabanni a wannan kasa.
Mun zabi mutane akan abubuwa da yawa mun sha wahala. Shi yasa kungiyar mu tace mu fa za mu ba da shawara. A bar kawai Najeriya su zabe shugaba da ya cancanta.
Wai ina maganar ba da cikakken ƴancin gashin kai ga masunjoyin tarayyar Najeriya ta kwana ne. Ko dai yawan ya daya madidin ya daya karfin imansa da aka ce su gwamnati na yi ce ke kara tabbata.
Mu ina ko su gwamnati da ba sa so ma mu gwamnati mu ba da shi daga cikin wanda ba so.
Waɗannan fa sai sayan so mun taba muka taba cikin shirin na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na 26 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa duniya hanya da ya kamata a bi wajen tabbatar da an tattagi talakawa don tafiya tare, musamman dai a tsari irin demokradiya. Maganar dire daren demokradiya da ke bada dama ga 'yan ƙasa su zaɓo shugabanni kuma ita ce ta kawo wani sabon salon da aka ji tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim da masu baban gida. Na sanarwa da duniya cewa in ma za a zaben zakulo shugabanni a Najeriya to a duba shekaru. Wannan kuma shine batun da ya jawo hankalin gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya ta ce a gaskiyar magana tana ganin maganar tsohon shugaban kasar magana ce abin dubawa. Alhaji Nastura Ashir Sharif shine shugaban kwamitin amintattu na gamayyar waɗannan kungiyoyin arewacin wannan kasa, kuma ya ce da gaske ne bambanci tsakanin tsaffi da kuma jini a jika a tsari irin shugabanci fa riga bayyana a wannan kasa.
Magana ta gaskiya, halin da Najeriya ta shiga yanzu, samun mutum dan shekara 70 zuwa sama ka ba shugabancin kasa nan ba kai masa adalci ba. A yadda abubuwa suka lalace, rashin tsaro, rushewar tattalin arziki, rikici na kabilanci da addinanci, boko haram, abin yayi yawa. So da haka kana buƙatar mutum gogagge, jajirtacce, namiji mai jini a jiki wanda kwakwalwarsa bata gaji ba.
Amma ana magana ƴan sama da 60 din kuma suke da kwarewa da sanin kabile da ba'adi.
Duk waɗanda suka yi shugabanci a ƙasar nan babu wanda yayi in ka cire Obasanjo da shi Buhari wanda ya a lokacin da ya shekara 60. Amma an ka kalli dawar Buhari komai sai da canja da abinda aka san shi lokacin da yana kurucinsa. Haka shi ma Obasanjo duk da shi ya kokarta amma zaka ga bambancin kai tsaye gashi ana kallon sa.
Amma suna ganin wannan magana ta tsohon shugaban ƙasa siyasa ce tsantsa.
Kamar ya siyasa
zabo da a haramta wasu zabe.
Ba haramta bane, magana ce ta gaskiya.
Ko dai gamayya na da wannan takara ne.
Ai mu tsarin mu aqida ce cewa a kawo mutane na gari ko a matasan da ake magana yanzu sai mutane nagartattu waɗanda suke da tarihin rayuwarsu cewa sun yi wani abu na nagarta da nuna sanin ya kamata. Ba za a dauko mana raftaye ko ƴan tamori ko ƴan kama karya a ce a kawo mana su mu karbi su, ba za mu karbi wannan ba.
To sai dai kuma tuni jigajigan jam'iyyar APC cike da tsohon sakataren tsare-tsarenta na ƙasa Alhaji Ibrahim Kabir Masari suka sauke sanwar sare wannan sammako. Suna masu cewa jiko ne na tsohon tsumin tsantsar sana da tsangoma tsakanin tsohon shugaban ƙasa da kuma shugaban ƙasa mai ci yanzu. Da cewar Masarin sammako ne kawai na sassake gwamnati shugaban ƙasa Muhammad Buhari tsohon shugaban ƙasa Jan Ibrahim da masu babban girma ritaya yayi.
Faɗa ne ko kokiyayya ce daga tsohon shugaban ƙasa mai girma General Ibrahim Babangida. Saboda mun baki manta ba mutanen nan dama dai abokani ne na kud da kud kuma yazo a shi karkashin ƙasa yana nan yana ta yi mashi makarkashiya ta yanda zai tumbuke shi daga kan mulki wanda da aka zo aka ga mahaifiyar General Muhammad Buhari cewa Ibrahim ba da masu baban gida yayi ma Muhammad Buhari juyin mulki cewa ta ba gaskiya bane mutane ƙarya suke. So Allah dai ke shine mai badawa a lokacin da yake so. Yau baban gida da iri-irin shi suna da rai, Muhammad Buhari Allah cikin hukuncin shi ya ƙara bashi mulkin Najeriya. So me kike tsammani daga gare shi kuma ta yaya zai so abin da ya faru ga Muhammad Buhari? Dan haka ni a gare ni ba wani sabon abu bane wanda da cewa yayi ba to da shine
meyiwa matsalar magagin makalkalewa makure maganar matso shugabanni masu jini a jika ta hanyar jefar da masu shekaru a Najeriya ce ta sa kungiyar kristoci a tarayyar Najeriya kan relation jihar Kaduna ta bada tana ga duniya cewa ita dai ta gaji da gaza ganin gallazawa ƴan Najeriya ake dukkan irin bambance-bambancen da aka dinga amfani da su a baya ba tare da an ci riba ba. Rabaran Joseph John Hayab shine shugaban kungiyar ta kan a jihar Kaduna kuma ya ce ya kamata idan za a yi zabe to a duba cancanta kawai zalla.
A kullum idan an fara maganin zaba a Najeriya sai ana maganin shekaru ko maganin bangaranci. Ya kamata mu koyi wani darasi. Mun zabe mutane akan bangaranci mun sha wahala. Mun zabe mutane akan shekaru a wasu jihohi mun sha wahala. Mun zabe mutane akan abubuwa da yawa mun sha wahala. Shi yasa kungiyar mu tace mu fa za mu ba da shawara. A bar kawai Najeriya su zabe shugaba da ya cancanta wanda zai kaunaci jama'a, wanda zai kare rayukan jama'a, wanda zai taimakawa jama'a, wanda yake da tausayi. Wani ma zai ga mana da cewa muna neman mai degree yanzu ba ruwan mu domin gan ilimi baya ci a shugabancin Najeriya. So mu dai muna neman shugaba na gari, muna neman shugaban da ya san ya kamata, muna neman shugaban da zai gina jiya, zai gina kasa, zai gina al'umma, zai kare jama'a ba shugabancin bangaranci ko shekaru ba.
Shi ma dai shehu malami a tsangayar koyar da ilimin siyasa a jami'ar jihar Kaduna Farfesa Ishau Ibrahim Angu ya ce duk da yake shekaru ko jini a jikana da tasiri a shugabanci amma dai ya kamata a sani akwai wasu abubuwan dubawa.
Masu shekaru da marasa shekarun sun yi mulki a wasu kasashe kuma an samu mabambantan sakamako. Misali a nan kasar lokacin da aka samu yanci fitattun wanda suka yi shugabanci lokacin suna matasa ne wanda kuma har yanzu ana yabon abubuwan da suka gudanar. Amma kuma daga bayan nan lokacin da shugaba Olusegun Obasanjo ya hau shugabancin kasar nan ai da shekaru da yawa a kansa. Haka kuma shi shugaban kasa mai ci yanzu General Muhammadu Buhari. Amma waɗanda suka hau matasan wasu su idan ka duba kuma sai ga cewa abin da suka gudanar bai nuna cewa wai dan suna matasa shikenan sun fi ba. So ni a gani na abin da zai kawo shugabancin ko kuma tasirin kwarewa ne sanin ya kamata da hagen nesa da kuma tausasawa da sanin yanayin kasa da kuma abubuwan da ya kamata a yi mata.
Maganar murginan madudin kuɗaɗen da emasun jihohi za su dinga kashewa ba tare da sun makalkalewa bangaren zattawa a jihohin tarayyar Najeriya ba na cikin magangan da suka dinga hauhawa a baya amma yanzu aka ji abin laƙwam. Abin da ya sa tunos ƴan ƙasa suka fara tattauna tantama da tababar tabbatuwar maganar ba da wannan ƴanci musamman da bangaren kuɗaɗen da emasun jihohin za su kashe da kansu. Sai dai kuma tuni ƴan majalisun dokokin jihar Bauchi suka tattara taron tattauna waɗannan batutuwa na samun ƴancin gashin kai. Kuma bayan kammala taron ne abokin aiki ya nemi jin ta bakin shugaban Masar dokokin jihar Bauchi Honorable Abubakar Suleiman wanda shine shugaban kungiyar shugabannin majalisun dokoki na Najeriya Rankatakap inda ya tabbatar wa duniya cewa har yanzu fajohi 10 ne suka fara bada wannan cikakken ƴancin gashin kai. Kuma ya ce duk da yake Bauchi bata ciki amma ta riga ta shirye shigewa.
Bauchi muna ɗaya daga cikin majalisun dokokin da muka ga ya dace dole mu zo mu karawa junan mu ilimi akan menene shi wannan cin gashin kai, ta ya za mu tare shi. Ka san ga duba mambobi na majalisun dokoki a Najeriya mu kusan 1000 ne, ba kowa ne zai kasance ya san menene ainihin yake cikin wannan abu ba. To majalisun dokoki ta jihar Bauchi tana ɗaya daga cikin majalisun da suka ce lalle ya kamata mu san menene ma tukunna za mu shiga din nan.
Yaushe ne za ku fara?
Mu yanzu insha Allah muna komawa in Allah da za mu kokari muga cewa mun yi passing din abin da ake kira fund management law, wanda shi ne ainihin doka wanda ita za ta ba mu dama mu amfani da kuɗin da namu samu. Kuma na already dama gwamna ce na jiran mu mu je mu zauna da shi mu yi abu na gaba, wato shi ne committee da za su ringa rarrabawa waɗannan arms of government kuɗi idan an kawo shi. Kuma tunda mu kamar yadda ake zargin cewa wasu gwamnati ba su san shi wannan abu, to mu jihar Bauchi Allah taimake mu, gwamnan mu shi mutum ne da yake dama shi ma dan majalisa ne, yayi sanata mu in akwai wasu gwamnati da ba sa so ma mu gwamnan mu ba shi daga cikin wanda ba so.
Batutuwan da buhun manuniya iya durowa a wannan rana kenan, a madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai abokin aiki Mahmud Ibrahim Kolin jihar Kanan da ya kawo mana wasu muryoyi da kuke ji a cikin wannan shirin, sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da wasu muryoyi da kuke ji a cikin wannan shiri. Sashin Hausa na muryar Amurka ne yake sahala saukin sauke sanwar wannan shiri a kowane mako. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar kuma nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara, to yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa ba'd. Yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske shine neman ilimi. Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ilimi akan komai. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk mutumin da ya fita neman ilimi Allah subhanahu wa ta'ala zai sauke masa hanyar shiga aljanna. Sayyidina Ali radiyallahu anhu yana cewa ya ishi ilimi daukaka, duk wanda aka danganta shi da ilimi zaka ga yana farin ciki. Ya ishi jahilci kaskanci, duk wanda aka danganta shi da jahilci zaka ga yana bakin ciki koda kuwa jahili ne. Wani daga cikin magabata yana cewa naga duk ma'abocin ilimi zaka ga shi madaukaki koda iyayen shi makaskanta ne. Yana cewa inda ba dan ilimi ba to da wasu rayukan ba su ci dadi ba, kuma da ba a san halal da haram ba. Akwai ka'idoji masu muhimmancin gaske waɗanda malamai suka faɗa waɗanda za su taimaka a samu ilimi. Daga ciki akwai jura wahala, daga ciki akwai yin karatu a gaban malami, daga ciki akwai farawa da littafin da ya dace da mutum, daga ciki akwai girmama malamai, daga ciki akwai tawalu'u da kuma girmama kai, daga ciki akwai amfani da lokaci, daga ciki akwai amfani da kuruciya. Duka waɗannan abubuwan idan mutum ya kiyaye su to za su sa ya samu ilimi mai amfani nagartacce wanda zai amfane shi kuma amfanin al'umma. Allah ya bamu dacewa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Jiya Alhamis, ƴan tawayen Taliban sun kwace Ghazni, muhimmin birni da ke kudu maso gabashin kasar Afghanistan, wanda hakan ya ƙara kusantar da su da Kabul, babban birnin kasar. Kasashen Isra'ila da Morocco na ci gaba da shirye-shiryen bude ofisoshin jakadancin su a kasashen juna, a cewar ministan harkokin wajen Isra'ila Yair Lapid jiya Alhamis. Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Tarayyar Afirka sun kira ga kasar Somalia jiya Alhamis da ta gudanar da babban zabe a watan Oktoba din nan mai zuwa.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Chuba Hero Diodene da ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.